Sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ke magana akan mitocin da suka hada da mita 31 da 49 da 60 da kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraro a Jamhuriyar Niger ana iya sauraro ta gidan rediyo VOA Africa akan mita 102.5 a birnin Niamey da kuma gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niya da kuma dalon dukka akan zangon FM. Sannan kuma a duk lokacin da mai sauraro yake so ana iya sauraro akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar internet. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, assalamu alaikum, tare da fatar kun tashi lafiya. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Yau 28 ga watan Afrilun shekara ta 2016. Ina tare da
Usman Ahmad Kabara ga kuma kanun labarai. Wani kusa a hukumar zaben kasar Kenya ya ce hukumar tana shirin inganta ayyukan ta saboda shirye-shiryen zaben kasar da za a yi a shekarar 2017. Masu gabatar da ƙara na Amurka sun ba da sanarwar tuhumar wasu mutane da aikata laifin kin jinin wasu mutanen Somalia guda uku da suka farwa a jihar Kansas. Kokarin dakarun taron dangi na wargaza 'yan ta'addar ISIS a Iraki da Siriya ya jefa masu da'awar kafa daular Islamar a mawuyacin hali.
To, kanin labarin kenan. Bayan kun gama shan labaran duniya kamar kowace rana, Alhamis Grace Abdu za ta gabatar da filin domin iyali. To, amma kafin ku ji wannan shiri, muna da rahotanni da guda uku akan waɗannan batutuwa.
Rundunonin soji na Najeriya sun bayyana cewa sun bankaɗo wata makarƙashiya da 'yan ƙungiyar Boko Haram ke amfani da ita gurin yaƙi da al'ummar Najeriya.
Gwamnatin jihar Niger ta ce ta soke sayar da kujerun aikin hajjin bana.
Cinkona biyun nan da suka wuce aka samu Fulani mu makiyaya aƙalla wajen mutum 30 duk 'yan Boko Haram nan suka kashe su.
Jama'a assalamu alaikum, ga kuma cikakkun labaran. Wani kusa daga hukumar zaben kasar Kenya mai zaman kanta da hukumar kula da harkan da kula da kan iyakoki ya ce hukumar zaben tana son inganta ayyukan ta saboda shirye-shiryen zaben kasar da za a yi a baɗi. Kundin tsarin mulkin kasar dai ya buƙaci za a yi zaben kasar a ta gabashin Afirka a ranar 18 ga watan Agustar shekarar 2017 in Allah ya kai mu. Jami'an hukumar sun zaben sun ce suna aiki da masu ruwa da tsaki don nuna damuwarsu da zaben zagaye na biyu na zabuka da ake yi yanzu. Yusuf Nzibo na cikin manyan hukumar zaben ya kuma ce suna nan suna aiki da 'yan kasashen waje don gyara kurakuran da aka yi a baya lokacin zaben na shekarar 2013 a kasar. Wannan jawabi na Nzibo ya fito ne daga bakinsa lokacin da wasu ƙungiyoyin fararen hula suka yi zanga-zanga a gaban ofishin zaben ƙasar bisa zargin hukumar zaben da cewa sun gaza aiwatar da sahihin zaɓe a shekara ta 2013 da ta shuɗe, inda suka buƙaci a rushe tawagar da ke jagorancin hukumar zaben domin naɗa sababbin da za su yi aiki da gaskiya. Ya ƙara da cewa 'yan adawa ma sun yarda da matakin kotun ƙoli bayan ƙungiyoyin na fararen hula sun ƙalubalanci zaben a hukumance.
Masu gabatar da ƙara na Amurka sun ba da sanarwar tuhumar wasu mutane da aikata laifukan tsana ko nuna ƙin jinin wasu mutanen Somalia guda uku da suka farwa a birnin Dodge da ke jihar Kansas a watan Yunin bara. Tuhumar ta zargi mutane biyun da auna 'yan kasar Somalia ɗin bisa dalilan wariyar jinsi ko kuma bambancin kasar da suka fito, tare da zargin amfani da fasassun kwalabe wajen kai musu hari a ranar 19 ga watan Yunin bara. Mutanen kasar Somalia suna zaune ne a nan Amurka a bisa ƙa'ida. Tuhumar da ake wa kowane daga cikin masu laifin ta haɗa da ɗaurin shekaru 10 a gidan yari, haɗe da biyan tarar dalar Amurka 1,050. Saboda wannan laifin da ake tuhumar su ya haɗa da aikata laifin ƙin jini, wani abin wanda a ƙarƙashin dokar gwamnatin tarayya ta Amurka laifi ne. Jami'an tsaron hukumar binciken aikata laifuffuka ta Amurka da ake cewa FBI a taƙaice sun haɗa kai da 'yan sandan birnin Dodge domin binciken wannan al'amari.
Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC.
Be away.
Kokarin wargaza 'yan ta'addar ISIS a Iraki da Siriya ya sa masu da'awar kafa daular Islamar a wani mawuyacin hali tun bayan fara yi musu ruwan bama-bamai da sojojin taron dangin da Amurka ke jagoranta ta yi, kamar yadda jami'an Amurka suke ta bayyanawa tsawon watanni, yadda ISIS ɗin take rasa ikon inda suka kwace daga hannun gwamnati a baya. Sun rasa kusan kaso 40 na yankunan da suka taɓa mamayewa a Iraki da kuma kaso 10 a Siriya. Jami'an soja na da na leken asiri sun ce sakamakon ruwan bama-baman da ake wa 'yan ta'addar sun yi rauni da ba sa iya aika sojojinsu zuwa filin daga kamar yadda suka saba. Wani jami'in leken asirin Amurka da ya ce a sake sunansa a wata hira da murya Amurka ya ce ISIS suna ƙara rauni sosai tun bayan lokacin da suka dinga ƙara faɗaɗa a shekarar 2014. Ya ce yanzu bunƙasarsu a Iraki da Siriya ta yi ƙasa sosai, haka kuma a yanzu ƙungiyar ta'addancin ba ta iya ƙarawa dakarunta ƙarfin yaƙi sakamakon yawan mayaƙan nata da suke mutuwa a kullum.
Gobe Juma'a idan Allah ya kai mu, kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya yake shirin kaɗa ƙuri'a game da buƙatar Amurka na maido da aikin kiyaye zaman lafiya a yammacin Sahara bayan ƙasar Morocco ta kori ma'aikatan Majalisar Ɗinkin Duniya 83 a watan jiya. Wa'adin aikin kiyaye zaman lafiya da ake ciki a yankin yammacin Sahara ya ƙare a ranar Asabar ɗin da ta wuce, kuma babban magatakardar Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon ya yi gargaɗin yiwuwar ɓarkewar yaƙi idan ba a sabunta shirin wanzar da zaman lafiyar ba. Ya faɗa wa kwamitin sulhu cewa akwai yiwuwar 'yan ta'adda da masu tsatsauran ra'ayi su yi amfani da damar wajen dagula al'amura. Haka zalika yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta na iya taɓarɓarewa ta haifar da ɓarkewar yaƙi ga dangadan in har aka tilasta fitar da dakarun kiyaye zaman lafiya da ake wa laƙabi da suna Munirso, ko kuma an har suka samu kansu a cikin halin da ba za su iya aiwatar da nauyin da kwamitin ya rataya musu na wanzar da zaman lafiya ba. Shirin kiyaye zaman lafiya ya fara ne a 1991 domin sa ido a kan yarjejeniyar tsagaita buɗe wutar da aka ƙulla tsakanin dakarun Morocco da 'yan yaƙin sa kan ƙungiyar Polisario Front da ƙasar Algeria ke marawa baya. A 1975 ƙasar Morocco ta kamface yankin yammacin Sahara a matsayin wani ɓangare na ƙasarta.
Ɗan takarar neman shugabancin Amurka na sahun gaba a ƙarƙashin jam'iyyar Republican Donald Trump a jiya Laraba ya ce ba zai ɓata lokaci ba wajen canza harkokin diflomasiya a Amurka in ya ci zaɓe, inda ya sha alwashin fara la'akari da buƙatar Amurka kafin komai. Ya kuma bayyana harkokin diflomasiya a Amurka a ƙarƙashin jagorancin Barack Obama a matsayin wata annoba. Ya faɗi haka ne a jawabin minti 38 a Washington Hotel tare da kushe matakan shugaba Obama game da diflomasiyar Amurka, wanda ya ce har da abokiyar hamayarsa kuma tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton aka zartar da su matakan. Ya kuma yi alkawarin kawo ƙarshen ISIS, sannan ya ce ba zai faɗi yadda zai yi da su ba, amma tasu ta ƙare. A ɗaya ɓangaren kuma, ɗaya abokin hamayyar da ke biye da shi Ted Cruz ya zaɓo tsohuwar shugabar kamfanin kwamfutar Hewlett Packard wato Carly Fiorina a matsayin mataimakiyarsa in ya ci zaɓe.
Waɗannan labarai sun zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, za mu fara ne da wannan rahoto da wakilin sashen Hausa Umar Faruk Musa ya aiko cewa rundunar sojan Najeriya ta gano wata makarkaciyar 'yan ƙungiyar Boko Haram.
Rundunonin soji na Najeriya sun bayyana cewa sun bankaɗo wata maƙarƙashiya da 'yan ƙungiyar Boko Haram ke amfani da ita gurin yaƙi da al'ummar Najeriya. Akan haka ne kakakin rundunar soji ta Najeriya Kanar Sani Usman Kuka Sheka yake bayyana mun a fili da na yi da shi a Abuja cewar babu shakka mahukuntan soji da kuma dakarun tsaro na ƙasa suna nan suna ɗaukar matakan ci gaba da warware duk wani ƙulli da 'yan ƙungiyar suke yi.
'Yan ta'adda ɗaiɗaikin da suka rage na Boko Haram sukan kullo da sababbin salo yanda za su ci gaba da addabar jama'a. Waɗannan kuma salon sun haɗa da kamar kwanan nan suka kullo da wata dabara da suke sanya kayan sarki na daban, kamar yadda runduna ta 20 da biyu ta gano mana a kwanakin baya, inda sukan sanya kwarran kaya da igiya daure a kafa da wuya. To shi ne duk da dai muna kan bincike mu san dalili da kuma manufarsu kan haka, ya kamata mu faɗakar da jama'a, saboda ka san galibin saboda zahin wutar da suke samu ta sama da ƙasa a dajin na Sambisa sun riga sun shiga wurare da dama. To sai su fake mutane waɗanda ba su sani ba, sai su ɗauka ko 'yan agaji ne ko su jami'an tsaro ne su zo su kai ga ɓanna. To abinda ake ciki kenan. Kuma ka san baya ga wannan ma wata sa'a sukan kullo da dabara su fake kamar su ɗin waɗanda aka ceto ne, ko kuma waɗanda suka gudo daga sansaninsu 'yan ta'adda na Sambisa su zo su shiga cikin jama'a, sai sun kai ga ɓanna, sannan ka gane ko su wane ne. To duk sanda dai suka kullo da waɗannan halaye mukan faɗakar da jama'a don su sani.
Yanzu a fahimtarka wannan gwagwarmayar ta yaya za a samu nasara ta baki ɗaya kamar na hana wannan shiga sulke ko shiga burtu ko yaƙin sunƙuru da suke yi da al'ummar Najeriya?
Yato wato ba wai a gani na bane ba, abu ne da kowa ma ya sani cewar hannu ɗaya ba ɗaukacin ka. Yaƙi da ta'addanci abu ne da ɗaukacin 'yan Najeriya kamata su haɗa ƙarfi da ƙarfi. Sojoji da jami'an tsaro suna bakin ƙoƙarinsu, to amma mutane dole sai sun yi la'akari da cewar dole ne sai an mara masu baya kafin a samu nasara. Musamman ma ka san da nake gaya ma sun bullo da salo da dama yadda suke sajewa da al'umma, sai sun kai ga ɓanna sannan a sani. So dole ne mutane su kula su san ko su waye suke mu'amala da su, kuma abin da suka ga ba shi kenan ba, su faɗakar yadda za a yi maganin abin tun kafin su kai ga haka. Kuma ka san sun bullo da wasu saloli da dama, akwai inda suka kai ga gurɓata ruwan sha, akwai inda kuma suka kai ga rufe nakiyoyi a gonaki. Ka san sun daɗe suna cin karansu babu baka kusan shekaru, to an kokkore su kuma an kakkarɓo waɗannan guraren. To kafin su gudu wata sa'a sukan iya babban kura, ko dai baya ga ɓannan da suke ta salwantar da rayuka da ɓata muhallin mutane sukan dasa nakiyoyi nan da can. To ana bakin ƙoƙari a tabbatar da cewar an gano waɗannan nakiyoyi an kakkaɓe su. To amma mutane kamata su kula, wato irin abun nan da ake cewa a turance wato to be most security conscious hakan nan.
Kakakin rundunar soji na Najeriya kenan Kanin Sani Usman Kuka Sheka a Umar Faruku Musa Mura Amurka a Abuja Najeriya.
To baya ga wannan shigar burtu da 'yan kungiyar Boko Haram suke yi, kwanaki biyu da suka shige ma 'yan kungiyar sun yi wa makiyaya ɓarna a ƙaramin hukumar Kwandiga da ke jihar Borno arewa maso gabashin Najeriya. Kamar yadda Alhaji Ahmadu wanda yake kula da harkokin kungiyar Mayar Allah ta makiyaya a arewa maso gabashin Najeriya ya shaidawa wakilan sashen Hausa Haruna Dauda biyu.
Cinkona biyun nan da suka wuce aka samu Fulani mu makiyaya aƙalla wajen mutum 30 duk ɗan Boko Haram nan suka kashe su gaba ɗaya.
Aina kenan
cikin ƙasan Kwanduga ne, nan gaba da Alau, in ka bi Alau dai hanya dai mai tafiya cikin Sambisa, to nan suke kasan ba wajen Alau din nan ne ake samun ruwa. Arewacin garin nan gaba ɗaya ba ruwa, ba ruwa ba ciyawa, kawai Allah da ikon shi suka zo, kawai suka tattara su suka zo suka ce wai za su musu wa'azi. A yanda ɗaya da ya escape ya ba mu labari don sun tara su gaba ɗaya, ɗaya Allah ya sa ko nan shi bai ƙare ba, suka buɗe musu wuta. Mu dama abinda za mu taimaka da gwamnati shi ne information, ko jin haka ɗin ne suke jin haushi suke kashe mutanenmu, ko kuma za su ƙare mu duk inda muka ga shegu za mu ga gwamnati. Bai wuce kusan sati biyu ma yanzu wajen Fulka mutum 60 aka kashe mana.
Makiyaya
60 aka kashe, da yaransu da mene nan suka gudo su ma suka je Fulka. Shanu sama da 2000, tumaki da akuya sun kai 2000.
Shi akai da dabbobin nasu.
To dabbobi dai Allah da ikon shi dai da kokarin abun nan kasan dole nan suke zuwa su sha ruwa wajen Allah. Da muka zo mu ga sojoji sun tashi sun abun nan sun taimaka, an samu yanzu akalla an samu shanu sama da 122. Muna roƙon gwamnati har yanzu da kuma shugaban sojoji yanda suke taimakawa su ƙara taimakawa har yanzu mu sake mu shiga dajin don akwai dabbobin har yanzu.
Alhaji Ali Muhammad dai shine grand patron na kungiyar waɗannan makiyaya da yace har yanzu ba su ga wani tallafi daga wajen gwamnati walau na jiha ko na tarayya ba game da irin waɗannan bala'i da ke samun su.
Tunda ake a ce an taimaka makiyayi ko ɗaya babu, bara mu muka tashi muka je har ministry na dabbobi muka rubuta musu farm signal su ya fito da mu har ya daka foto da ya alkawari za a ba Fulani nan dusa. Har yau ba mu ga koma, tunda ake ba wani organization da ya tashi ya taimaka ba Fulani, babu shi a ƙasar nan.
Shi ko Malam Ahmad wani ba Fulani ne da ya rasa ƴaƴansa da jikokinsa har su shida a wannan hari da aka kai na baya-bayan nan.
Shi mutum shida ne, ƴaƴana guda uku, ɗaya jika ne, ɗaya ƙane, ɗaya kuma da ɗansa.
Sun je kiwo ne lokacin?
Sun je kiwo ne.
Na kuma samu ganawa da ɗaya daga cikin ƴaƴan makiyayan su biyar da ƴaƴan ƙungiyar Boko Haram ɗin suka kwashe, wanda daga bisani guda huɗu daga ciki suka sulalo.
Me sunanka?
Hassan.
To shekara takwas na suka kai su.
To ban ja da ungarin din ne wodi to ban ja da ungar ge na nam dalle.
Ungar lugare fa.
Cikin kuri ne aka kai su.
To da suka kai ku me suka ce maku?
Ina na yin rangatun tan min jula.
Wai kawai sun she su yi sallah.
To ya aka suka gudu daga.
To na wadin dillo do.
Jama'in dilloi.
Wai da dare suka taho suna filci.
Gudu abin ku nawa suna?
Onon nine.
Kuma ba da menan joyo.
To lokacin da za su tafi su biyar ne, amma da za su gudo su kudu ne suka gudu. To yo goto na nawa ne?
Goto na ɗaya ne.
Ina ya tambaye shi ɗaya fa me yasa shi ba yana garci.
Yanzu shi yana can a wurin su?
Imotonto maɓɓe.
Ɗaya daga cikin ƴaƴan Fulani makiyaya da ƴaƴan ƙungiyar Boko Haram suka kwashe kenan. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Haka ne, waɗannan shirye-shirye suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Daga jihar Niger arewa maso yammacin Najeriya, wakilin sashen Hausa Mustapha Nasiru Batsali ya aiko mana da rahoton cewa
gwamnatin jihar Niger ta ce ta soke sayar da kujerun aikin hajjin bana da ma'aikatar alhazan jihar ta sayarwa masu buƙatar zuwa aikin hajjin. A taron majalisar zartarwar jihar Niger ne dai gwamnatin jihar ta ɗauki wannan mataki. Mr. Jonathan Vatsa shine kwamishinan yaɗa labarai na jihar, ya yi ƙarin haske akan wannan mataki da suka ɗauka.
Wannan form ɗin da muka soke, koke-koken da muka ji ga mutane bayan cin hanci da irin magudin da aka yi cikin waɗannan sai da form ɗin ba iyaka.
Kamar ya yake
din form ɗin masu sai da form ɗin masu ba da form ɗin wani wuri sai ka ba da 200,000 kafin a baka form, ba ka saya ba kenan
su hukumar alhazai
ke. Sai ka ba da akwai ni local government da wani ma yazo yace ya ba da 250,000 kafin ya ba da form, suna sai da form ɗin kenan. Akwai ma to wanda ma ta yi ɓaci, an gan form ɗin mu a Kano, an gan form ɗin mu a Kaduna.
Form din haji na
Naija. Form din haji na Naija an kai can za a je a sayar.
Wanda suka riga suka sai ya za su yi kenan.
Yanzu tsarin da muka dauko an nada committee. Committee din nan kuma duk waɗanda suka riga suka saya, waɗanda lalle an amince, za su karbi sabon form, za committee din za su ba su form. Amma ba yanda ake saidawa da ba.
Kamar waɗanda suka yi cuwa-cuwa suka saye.
Waɗanda suka yi cuwa-cuwa suka saye kan za su yi kuka da kansu. Su kan za su yi kuka da kansu.
Da dama daga cikin al'ummar jihar Niger dai sun yi maraba da wannan mataki, musamman ganin yadda aka daɗe ana zargin ma'aikatar alhazan jihar Niger da yin cuwa-cuwa a lokacin sai da kujerun aikin hajjin. Alhaji Mustapha Olsuto ga abin da yake cewa.
To a game da hukumar alhazai gaskiya sai kaga wanda suka dace a basu kujerun nan ba su ake ba ba sai kawai a rarraba mutane su je su kama sayarwa ya zama kamar wani kasuwanci sai kaga ana sayar da fam 50,000 100,000 150,000
wannan mataki na soke saida mu kowa ma kana ga zai taimaka
a zai taimaka mana tunda in aka ce an dawo da fam din sai a ba wanda ya dace.
To na kira sakataren ma'aikatar alhazan jihar Niger Sheikh Musa Ibrahim inda yace ko da yake dawowarsa kenan daga kasar Saudi Arabia kuma a yanzu haka an sanar da shi cewa an canza mishi wurin aiki amma dai wannan matsalar ba daga wajensu bane daga can matakin kananan hukumomi ne inda suka tura kujerun domin a sayarwa jama'a kamar yadda yayi karin bayani
magannan cewa da kai ko da aiki da bi from the local government area because we distributed the forms to them.
Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Mun gode Mustapha kada kuma amince ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu dai nan misalin karfe 1 da wajen minti 21 na dare ne a gogon Washington DC. Ga kuma filin domin iyali wanda maimaitawa ne daga wanda muka gabatar a makon jiya.
Ya Allah ya Allah na huka. Allah ni kai ne na roka baro ki ka ton ka huiwa ku jama'a tambaya nike da ku jama'a tambaya nike da
masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba grace alher abdu ke fata iyali na lafiya yau ya matan sakandaren tibok suka cika shekaru biyu da mako guda a hannun yan kungiyar Boko Haram ba tare da sanin ainihin inda suke ko suna nan dare duka ko kuma halin da suke ciki ba yayin da zamu ci gaba da bin diddigin wannan lamari da begen ganin an sami nasarar ceto su yau shirin domin iyali ya sake komawa jihar Niger a Najeriya inda wannan karan batun kai kananan yara mata yan kasa da shekaru 10 karatun allo a jihar ya dauki hankalin mu Wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari yayi karo da irin waɗannan yaran ga kuma yadda hirarsu ta kasance.
Wasu sun ka sauka nan ƙauyen Sabarija sai an ka kawo mu.
Ka kawo ku nan? To yanzu kina karatu?
Eh.
Yanzu kin kai wace sura ke?
Hizo na 39.
To ya kina jin daɗin zamanin ku?
Eh.
Lahi a lobaki da wata matsala ku?
A'a.
Kuma kina cin abinci kullum?
Har yanzu ma mun ka gama ci.
Malam Aliyu Abubakar shine malamin waɗannan ƴan mata. Ya ce duk da yake iyayensu na aiko masu da abinci shima yana iya kokarin shi
shi sha'an yaran nan da ilari su mai hawan su ne ki ba da abin da za a ce da su sannan ni baki abin su ku ba ni bakin wargodo ina abin da za su ina ba su abin da za su ci
na'am babban magana batun kula da sha'anin yaro karami ya sha bamban da yarin ya karama akwai wata kulawa ta musamman da kake musu a matsayin su na ƴan mata
to kula da nake musu inda yaro ya zama da lafiya zan je in samu mai magani sannan kuma na kai musu bani akan wajen wanka in ka gama yarinya ta kibin ka sai in bani nan ne
akwai bayanin sa su aikace aikace wanda yake ana ganin kaman yafi karfin su yaya wannan magana take
a ba wani aiki ne wanda suka yi wani aikace aikace su
kaman yanzu su nawa ne kake koyarwa anan
san kai su 11
daga bisani dai na zanta da Laure Muhammad da kuma Aisha Sani da ke zaune kusa da wannan makaranta akan yadda suke ganin rayuwar waɗannan ƴan mata da farko ga Laure Muhammad
suna cikin wahala tunda ba inda ba a tura su su je bidan ruwa su je bidan itace in ko kana gidan iyayenka wallahi wannan dubba zai faru ba dace a ce ka kai ƴarka mace wani wuri karatun allo ba bai dace ba
kun ga yanayin su ba kyan gani ko
to ni dai sun bani to sai a halin da suke ciki
ita ma dai Aisha Sani ga abin da take cewa
muna taimaka musu da abinci da sutura wanda za su samu su sa suna shigowa talla kuma sukan shigo dai haka saboda ina da yara sukan biyo su
Shehu Malami Imam Shehu Rimai jigo ne a ɗariƙar Tijjaniya a jihar Niger yayi bayanin matsayin wannan al'amari a musulunce
a ce nan matan malamin za su aikatar da ita da wani sana'a na tafi ta je talla to kaga yau kuma abinda ake gudu ga zaman da wurin iyayen da jahilcin to gashi nan wurin ya zo ya samu inda kuma zai yi illa to balle a musulunce kuma a addinance a musulunce a ce an tara yara a cikin wurin da yake ba kulawan mata bane ba kulawan wasu iyaye sai sun je sun nemo abinci, saboda haka musulunci ba zai yarda da wannan ba. Akwai hadari a cikin shi.
Tene dai kungiyoyin kare haƙƙin mata suka fara nuna damuwa akan wannan al'amari. Malama Rabi Dalladi Makun ita ce shugaban kungiyar mata masu da'awa a nan jihar Niger.
Bangan dalilin da zai sa a ce an kwaso ƴaƴa mata an miƙa ma wai malami wai kuma malamin astaghfirullahi lazim a gaskiya ya dauko ne da wata manufa, walau ko yayi ta kudi ta hannun su iyaye da kuma shi kanshi. Don in malami ne malamin sunna, wallahi lazim ba zai yadda an shi ƴaƴa mata daga Sokoto ya kawo su jihar Niger ba. Menene zai koya musu? Wace irin karatu ne? Manyan malamanmu da muke daukan karatu a hannunsu sukan ce muna ma ƴaƴanmu mata in mun ba su hadda, in ƴa mace na da hadda hizifi biyar ta iya girki, ta iya gyaran daki, ta iya wasu shirye-shirye wanda zai ba ma hizifi goma in an kwatanta. Ina ma wai ka dau diya kwata-kwata ka kai ma namiji da safin gari ya waye me zai koya mata?
Da me za ku ce mu uwaye to tunda su suke kawo da yawa nan?
A gaskiya uwaye su yi kuka da kansu kuma su ji tsoron Allah, kuma Allah sai ya tambaye su domin ƴaƴan nan amana ne a gare su. Yau idan ƴaƴan nan suka kai munzulin aure, shin za sai sun kai munzulin aure sun sauke Qur'ani shine za malami zai maida su ga iyayen su ko kome? Muna gaya musu kowace za a tambaye su iyayen matan nan, yaran nan da suka bayar sun nuna ma yaran su wata hanya ne kuma banna ce mai girma. Don yaro ya barka shekara 1 2 3 baka san menene ya koya ba, baka san wani hali ya shiga ba, baka san menene ba. Saboda haka kowane irin hali su yi ta sa expecting cewa yaran nan wani hanyar bata ne.
Kaman kungiyoyi irin naku na mata, me za ku yi akan wayannan yara da muka gani a nan jihar Niger?
To gaskiya mu farko muna neman supporting na manyan malamanmu ahla sunna su haɗu su kira waɗannan malamai da suke anso wayannan yara. Na farko su bayar da hujjansu, a ina aka gani a Qur'ani cewa a karbo ƴaƴa mata a zo karatu da su? Saboda haka ga mata, mu abinda muke so, muna so gwamnatin jihar Niger ta dauwa kwakwaran mataki a kai da kuma gwamnatin jihar Sokoto.
To da izinin Allah za mu bi diddigin wannan batu kama daga hukumomin jihohin Niger da Sokoto. Idan ta kama har mu nemi iyayen waɗannan ƙananan yara mu ji hujjar su ta tura su karatun allo nesa da gida. Kafin nan a madadin wakilin namu Mustapha Nasir Batsari da ya taimaka wajen ganin nasarar wannan shirin, da Kubachu Bahiro Dodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.
Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya.
To yanzu kuma sai takaitattun labarai kafin mai sallama.
Wani kusa daga hukumar zaben kasar Kenya mai zaman kanta da hukumar kula da kan iyakoki ya ce hukumar zaben tana son inganta ayyukanta saboda shirye-shiryen zaben kasar da za a yi a baɗi. Kundin tsarin mulkin kasar da ya buƙaci za a yi zaben kasar ta gabashin Afirka ne a ranar 18 ga watan Agustar shekarar 2017 in Allah ya kai mu. Masu gabatar da ƙara a nan Amurka sun ba da sanarwar tuhumar wasu mutane da aikata laifuffukan tsana ko nuna ƙin jinin wasu mutanen Somaliya guda uku da suka farwa a birnin Dodge da ke jihar Kansas a watan Yunin bara. Tuhumar ta zargi mutanen biyu da auna 'yan ƙasar Somaliyar bisa dalilan wariyar jinsi da kuma bambancin ƙasar da suka fito. Kokarin wargaza 'yan ta'addar ISIS a Iraki da Siriya ya sa masu da'awar kafa daular Islamar a wani mawuyacin hali tun bayan fara yi musu ruwan bama-bamai da sojojin taron dangin Amurka ke yi da ke jagoranta, kamar yadda jami'an Amurka suke ta bayyanawa tun watannin da suka wuce.
To masu sauraro, sai kuma da hantsi misalin karfe 8 na safe agogon Najeriya idan Allah ya kai mu, za mu sake dawowa domin gabatar muku da wani shirin. Ciki har da yadda jami'an hukumar kwastam masu kula da jihohin Oyo da Osun suka kama wasu likitoci dankare da wato motoci dankare da tabar wiwi da kuma kayayyakin gwanjo. A halin yanzu kuwa Jummai Ali ce a madadin sauran abokan aiki nake cewa sai an jima.